ɓoye ya saukan masa da shi wanda wani ba zai ji maganar ba ko da yana kusa da shi wannan annabi ko manzo. Amma shi annabin ko manzon zai gane mana me ake yin bayani, wannan shi yake cewa wahyi illa wahyan, sai dai ta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa'ayi ga shi wannan manzo, mana ya masa wato ya isan masa da saƙoki. Malamai na cewa asalin kalmar wa'ayi ma'anarta shi ne ishara zuwa ga wani abu amma ta ƙuriyar hanya, mana wani zance ne da wato Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi ga bayinsa waɗanda ya keɓance su da wannan wa'ayi, ta hanyar da take ƙuriyar hanya su za su iya jin alama su gane su saurari abin da aka yi musu wa'ayi a kai. Amma waɗanda suke kusa da su ba za su iya sanin ma an yi wani abu ba, sai dai alama, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana ganin alamomi idan ana masa wa'ayi, ko a ga idanuwansa sun yi jawur, a ga yana wani gurnani haka, wannan alamu ne na mai wa'ayi. In yana kan abin hawa, shi abin hawan baya iya ɗaukar sarakunan sai ya durƙushe ƙasa saboda nauyin wannan wa'ayi, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. To kaga wannan wa'ayin, kaga annabawa Allah ya keɓance su da shi da kuma manzanni, yace to sai ta wannan hanya, mana wa'ayin aw min wara'i ija, ko kuma Allah ya zanta da shi ta bayan shi a bacci, mana ya zamo ta yadda shi zai ji Allah yana magana da shi, zai ji kuma zance na Allah subhanahu wa ta'ala amma ba tare da ya ga Allah. Wannan shi ne hali na biyu, aw yursila rasula, ko kuma Allah ta'ala ya aiko manzo, shi ne ya turo masa mala'ika, mala'ika ya zo da siffa ta ɗan adam ya zo gurin wannan manzo su gana su tattauna, shi manzon ya san annabi ne ko shi annabin ya san kai wannan mala'ika ne, amma waɗanda ke gurin ba su san haka ba, sai ko bayan ya tafi zai ce ai wannan da ya zo wane ne mala'ika. Wannan shi ne mai hanya ta uku, idan wannan manzo ya zo Allah ya ce fayuhiya bi idni, sai Allah ta'ala ya yi wa'ayin wannan abin da yake so ya isar na wato umarni na shari'a da shi wannan manzo ya yi wa'ayin ma ya sha'u abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya yi wa'ayi zuwa ga shi wannan manzo. Innahu, lallai shi Allah maɗaukacin sarki aliyun, maɗaukaci ne, wannan kuma uluwul zati da uluwul qadar, ma'ana Allah maɗaukaci ne a zatinsa, uluwul zati kenan domin istawa alal arshi, sannan maɗaukaci ne wurin cikar iko, saboda mai sama da kowa yake wurin wato daraja, domin kowa bawa ne a gurinsa, shi sa yake kuma hakimun mai yawan hikima ne, shi ya sanya ya tsara hanyar da wato zai yi wa'ayi zuwa ga manzon. Wannan aya ta yi bayanin salo da Allah subhanahu wa ta'ala yake bi wurin ya gana da wani ɗan adam cikin bayinsa a duniya, shi sa a farko ya ce wa ma kana, ba zai taɓa yiwuwa ba ko ba zai taɓa kasancewa ba, mana Allah ya zanta da wani cikin ƴan adam a duniyan nan sai ta ɗayan waɗannan hanyoyi, mana sai dai ta hanyar Allah ya masa wa'ayi, shi ne turo wani zance a ɓoye, ko kuma ya zanta da shi ta hanyar shamaki, kamar yadda Allah ya gana da annabi Musa, ya zama shi yana ganin ko yana jin sautin shi manzon ko annabin amma ko baya ganin Allah. Shi sa Allah ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, wancanan ka manzanni ne mun fifita sashen su akan sashi, minhum man kallama Allah, cikin su akwai wanda Allah ya gana da su ya zanta da su ya magana da su. Allah yana cewa dangane da annabi Musa walan ma ja'a Musa li miqatina, yayin da annabi Musa ya zo wato lokacin da muka ɗiban masa ya zo din nan za a gana da shi, sai Allah ya ce wa kallamahu rabbuhu, ubangijinsa ya yi magana da shi. kaga anan Allah ya gana da Annabi Musa kenan a bayan Shamaki, wannan ne ya jawo ma wasu daga cikin Banu Isra'ila da suka ji ana ganawa suka ce da Annabi Musa, mu fa ba za mu yi imani da kai ba, lan nu'mina laka hatta nara Allah ja'ala, wai sai sun ga Allah ido da ido, nan da nan tsawa ta faɗo duka suka sume suka mace. Annabi Musa ya roki Allah, Allah ya tashe su, amma duk da haka waɗannan ba su je da kangara ba. Kaga kenan ko Allah ya yi wa'ayi salo na biyu ko sifa ta biyu, ya yi wa'ayi ta hanyar wato wa'ayi na magana ta bayan fage, ma'ana da shamaki tsakanin wato Allah subhanahu wa ta'ala da shi wannan manzo, aw yursila rasula, ko kuma Allah ya aika manzo. Waɗannan su ne nau'o'in wa'ayi guda uku da wannan aya ma'ana ta ambata cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada waɗannan nau'o'i guda uku na wa'ayi ga manzonsa, ma'ana ta hanyar su ne Allah ke ganawa da wato manzanni ko annabawansa. To shin iya waɗannan guda uku su ne nau'o'in wa'ayi ɗin? A'a, akwai wasu kuma da suka ƙaru. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad yana cewa wa kammala Allahu lahu min maratibil wahyi, shi manzon Allah sai Allah ya masa wa'ayi ya zama hadda waɗancan da kuma ƙari, ma'ana Allah ya cika masa shikar kamala ta wa'ayi matakai maratiba adida, matakai masu yawa har sun kai kusan guda shida har ma da na bakwai a ra'ayin wasu malamai. Na ɗaya shi manzon Allah ya fara da ar-ru'ya as-sadiq, kyakkyawan mafarki, duk mafarkin da Annabi ya yi to ya tabbata, ba ma manzon Allah ba wannan har sauran annabawa, duk mafarkin da Annabi zai yi wa'ayi shi zana na ajiyar sai awwalu ma bada'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-wa'i ar-ru'yatu as-sadiqa, tace farkon abin da manzo Allah ya fara da shi na wa'ayi shine kyakkyawan mafarki. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mislu falqi subhi, tace duk abin da ya gani a mafarki sai ya zo masa kamar hasken kito a alfijir, zai gan shi a zahiri. Wannan alama ce ta farko ta wa'ayi, idan manzo ko Annabi ya yi mafarki to wa'ayi. Shi ta lokacin da Annabi Ibrahim ya yi mafarkin ya kwantar da ɗansa Annabi Isma'il zai yanka shi, ya gaya Annabi Isma'il domin ya san wa'ayi ne. Mai Annabi Isma'il ya ce shi ba zai ce kawai ka zantar, ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka, na gani a mafarki na ina yanka ka, fanzon ma za ka rame, kake gani? Saboda shi Annabi Isma'il ya san wa'ayi ne, zai ce kana ya abatif almatu, ya kai babana ya abin da aka umarce ka. Kaga me wannan shine nau'i na farko. Nau'i na biyu ma yuqi al malak fi ru'i, abinda mala'ika ke jefa masa a zuciyarsa, mala'ika ne zai jefa masa wani umarni a zuciya min ghairi an yara, ba tare da ya ga mala'ika ba, amma ya san wannan wa'ayi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa hadisin da Imam al-Bazzar ya fitar daga wato Huzaifa a wata ruwaya, kuma daga Hakim ya fitar cikin Mustadrak daga Jabir, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ruhal qudus nafasa fi ruhi, mala'ika Jibrilu yayi ne ya tsarsa min ko ya sanya min cikin raina cewa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqa, da wa'ayin kenan babu ran da za ta mutu sai ta samu gaba ɗaya arzikin da Allah ya rubuta mata. Haka nan wata tastawfa ajlaha, ta kuma cika wato lokacin da aka diban mata. Sai manzo Allah ya ce fattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa ajmilu fi talab, ku kyautata ta hanyar neman arziki, domin ba za ka mutu ba sai ka samu kobo na ƙarshe da aka ce za ka samu. Wala ya'milannakum istibqa'ur rizq ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah, sai Annabi ya ce an gaya min kada wato jinkirin zuwan arziki ya sa ku neme shi ta hanyar saban Allah, inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'ati, saboda abin da ke gurin Allah ba a samu sai ta hanyar ta. Wannan shine nau'i na biyu. As-salisa, nau'i na uku, annahu kana yatamassalu lahu al-malak rajulan, mala'ika zai zo masa a surat dan adam, shine nan kamar nan Allah yake au yursila rasula sai magana da annabi fa yukhatibuhu hatta ya'iya anhu ma yaqulu ya tattauna da shi kuma ya gane me ake nufi kamar yadda yazo a ruwayar bukhari daga abu huraira zana yana zauni jibril yazo ya tambaye shi me musulunci me imani me islami muslim ya rawaito kuma a hadisin umar wanda yake cewa a ƙarshe bayan ya tafi yace fa innahu jibrilu atakum yuallimukum amra dinakum jibril ne yazo ya karantar da ku al'amari na addinin kaza yazo a siffar me siffa ta dan adam ya dauko siffar du'iya kamar da ruwaya ta nuna sai na hudu annahu kana yati fi misli samsalatil jars wani lokacin wa'ayin yakan zoma annabi kaman ka kada karangawa kaman karar buga karangawa shike wa kana ashadduhu alayhi shine mafi tsananin wa'ayi ga annabi nan da nan kuma sai me wa'ayin ya yanke amma manzo Allah yake ya kiyaye har ma na Aisha take irin wannan wa'ayin ko da ana tsananin sanyi irin sanyi na Madina amma za ga manzo Allah yana tsafo da gumi saboda kaga wannan saboda nauyin abinda aka saukar masa in yana kan raƙumi sai raƙumi ya durƙushe ƙasa wata rana an taɓa masa irin wa'ayin nan cinyarsa ya jingina ta a kanta zaidu ɗan sabit ya ce sai na ji cinya ta ta yi wani irin nauyi da cinyar annabi kai ka ce cinya ta za ta fashe saboda tsabar nauyin da na ji saboda nauyin wannan wa'ayi nau'i na biyar an yara malak fi surati ya ga mala'ika a surarsa wannan ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya haɗu da Jibril a Sidratul Muntaha ya ganshi sau biyu ya ganshi da surarsa ta mala'ika yana da fuka-fukai 600 kowane fuke ɗaya ya rufe sama shi sa Allah yake cewa wala kad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa sai na shida ma auhahu Allah wa huwa fawqa as-samawati laylatul mi'raj wa'in da Allah ya wa annabi lokacin da aka je mi'raji a sammai bakwai din da aka bashi salloli 50 ya dawo ya koma har ta dawo biyar wannan shi ma kaga wannan kuma yake banta ne da annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne guda shida nau'o'in wahayi to na bakwai wasu malamai suna cewa kalamullahi lahu minhu ilayhi bila wasita bila wasitati malak maganar da Allah ya yi da annabi ba tare da mala'ika ba wannan wasu malaman na cewa za ta zo ne ma'ana kamar yadda Allah ya gana da annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne na bakwai to wasu sun ƙara na takwas suka ce waɗanda suka ce manzon Allah ya ga Allah da ya je mi'raji to suna cewa ya gana da Allah kirin ido bi ido waɗanda kuma suka ce bai ga Allah ba kamar yadda na Aisha ta rawaito wanda ta tafi da sauran sahabbai suka ce manzon Allah bai ga Allah ba an tambaye shi wala qadra hau nazalat al-ukra kace ni na tambaye shi jibril yace ya gani ba wai Allah ba to su kuma kaga babu wannan da takwas din kenan to waɗannan su ne nau'o'in wa'ayi guda bakwai kenan kaga kenan qur'ani ya kawo waɗannan guda nawa guda uku anan da Allah ta'ala yake ganawa da mala'ika wato bayin sa annabawa da ɗayan waɗannan nau'o'in amma aka kore mutum ya ce maka ya ga Allah kuma ɗan adam ne ba annabi ba ba manzo ba ya ce ya ga Allah ido da ido wannan zindiki ne ƙarya yake ina fata an gani domin Allah ta'ala ga shi ƙarar ya faɗa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah ba zai yiwu ba ba zai kasance ga wani ɗan adam a nan duniyar Allah ya magana da shi gaba da gaba ba sai dai ne ta hanyar waɗannan wanda kuma manzanni da annabawa Allah ya musu ya ce illa mu wato sai dai ta hanyar Allah ya masa wa'ayi ko kuma ya magana da shi ta bayan shamaki ko ya aiko masa manzo sai Allah ta'ala ya yi wa'ayin abinda Allah ya nufa zai yi wa'ayi ɗin zuwa ga wannan mutum saboda shi Allah ta'ala maɗaukaki ne uluwi zati wa uluwi alƙadar sannan kuma hakimun sarki ne wanda yake cike da hikima na
wa kadhalika auhayna إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Allah ya ce kwatankwacin irin wancan wa'ayi da muka yi bayani a ayar da ta gabata cewa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wa'yan, to kwatankwacin irin wannan wa'ayi da muka yi bayani a ayar da ta gabata, to da irin wannan kwatankwaci ne Allah ya ce auaina ilaika, muka yi wa'ayi zuwa gare ka na ruhan na Alkur'ani, ruhan min amrina, muka yi wa'ayin Alkur'ani min amrina daga wato al'amarin, mana kamar yadda ko misalin irin wancan wa'ayi da muka yi maka bayani, to da irin wannan ne ma muka yi maka wa'ayin Alkur'ani wanda yake mai daga al'amarin. Lafazin auaina ilaika ruhan, ar-ruh anan suka ce Alkur'ani yake ne. Me yasa aka kira Alkur'ani ar-ruhu? Menene asalin kalmar ruh? Ruh ana nufin rai. Shi yasa a lafazin Qur'ani kalmar rai takan zo a matsayin Jibril. Tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha. War-ruhu fiha. Sannan kalmar ruh tana ɗaukar ma'anar ne rai. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. To amma anan ruh Qur'ani yake nufi. Me yasa? Saboda ma kunta tadri mal kitab, shi dai ar-ruhu din. Ana nufin Al-Qur'ani. To an kira shi da suna ar-ruh da ma'anar rai. Saboda Al-Qur'ani rayuwa ne ga dan Adam. Shi ke rayuwa dan Adam. Amma in dan Adam ya zama yana da rai ba Qur'ani tattare da shi mace ce. Aka yi kenan wa ke raya shi ya zama cikakken mai rai mai amfani Al-Qur'ani. Shi yasa sai Allah ya kira shi anan da cewa mai rai. Domin duk wanda bai aiki da Qur'ani ba ruwansa da Qur'ani mace ce ne shi. Shi yasa manzo Allah yake cewa dukkanin mutumin da cikinsa babu Qur'ani yake kalbaitul khari. Mutumin da babu wani abu a cikin zuciyarsa na Al-Qur'ani ko sura ɗaya bai haddace ba. Ya ce daidai yake da kango rubutajje wanda bai da amfani. Ka gani bai da amfani kenan gaba ɗaya. Macece ne shi. Me yasa? Saboda shi Qur'anin rai ne, shi ke raya. Ɗan Adam ya ɗora shi a gwadabi wanda ya dace. Shi yasa Allah yake kwatankwacin irin wancan misali na wa'ayi da muka yi bayani, to da irin wannan kwatankwaci muka yi maka wa'ayin wannan ru'i namu. Wannan rai namu mai raya zukata min amrina wanda yake daga al'amarinmu. Wasu malamai suka ce a'a, kamar yadda muka yi wa'ayi wa kazalika anan, kamar yadda muka yi wa'ayi ga annabawa da manzanni da suka gabace ka, haka nan kai ma auaina ilaika, muka yi maka wa'ayi. Kan kenan kamar yadda aka yi annabi Musa wa'ayin At-Taura, annabi Isa Injila, annabi Dauda Zabura, aka yi wa'ayi ga sauran annabawa, annabi Ibrahim, sufi Ibrahim da sauransu, to haka nan kai ma muka yi maka wa'ayin ru'an wannan Al-Qur'ani. Lafazin min amrina zai ɗau fuska biyu. Wasu malamai suka ce min amrina daga al'amarinmu, sai zama al'amru anan ana nufin ash-sha'anu, ma'ana mun maka wa'ayin wannan Al-Qur'ani ne min amrina daga sha'aninmu, daga lamarinmu. Ba na dama sha'aninmu yin wa'ayi zuwa ga manzanni, ko kuma ya zamo min amrina daga abin da muka ba da umarni a aiwatar. sai zama kuma al'amru anan amru na umarni mana haka nan ne kamar yadda muka yi wa annabawa da suka gabata wahayi kai ma muka yi maka wahayin wannan alqur'ani mai raye zukata wanda ke tattare da umarnin da muka bayar cewa abi wanda kuma zaka qur'ani tattare ke da me da umarni na ayi kaza a bar kaza ana dubtu da kaza ayi kaza Allah ta'ala ya ce ma kunta tadri mal kitab Allah ya ce baka kasance a baya ka san menene alkitab wannan alqur'ani mana baya baka san wannan alqur'ani baka san shi kaman ai ma wa'ayi baka san shi mana ma kunta baka kasance ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kaman sauko wannan wa'ayi na alqur'ani zuwa gare ka baka san mal kitab menene shi alqur'ani baka san shi ba baka san alqur'ani ba kaman mai wa'ayi zuwa gare ka walal imanu haka nan baka san imani ba kaman mu saukar da wa'ayi zuwa gare ka sai bayan saukar da wa'ayi sa'an nan ka san alqur'ani sannan ka san wannan imani walakin Allah yake sai dai ja'alna mun sanya shi wannan alqur'ani ne ya zamo nuran ya zamo haske kuma nahdi bi iman nasha'u min ibadi wanda za mu shiryar da shi wanda muka ga dama cikin bayanmu ma'ana muna shiryar da wanda muka ga dama da shi alqur'ani cikin bayan Allah ta'ala wa innaka latahdi ila siratil mustaqim Allah yake lallai kai annabi Muhammadu kana shiryarwa ne zuwa ga tafarki madinici lafazin ma kunta tadri mal kitab zai dauki ma'anar baka kasance ba ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamun wahayin wannan alqur'ani da muka gare ka baka san menene alqur'ani maballanta na menene imani wasu ka ce ma kunta tadri mal kitab zai dauki ma'anar baka kasance ba kamun wannan wa'ayi na alqur'ani baka san menene alkitabu sai suka ce alkitabu ana nufin alkitabatu rubutu baka san rubutu ba sai bayan sauka alqur'ani ne sannan ka san rubutu domin me kana sawa ana rubuta alqur'ani wannan imanu haka nan baka san menene imani ba da rukunai da sharuɗa na imani sai bayan saukar da alqur'ani ne ma'ana kenan sai bayan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alqur'ani sannan ka san wannan shi yasa a wani wurin Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata Allah ya saukar da wannan alqur'ani gare ka da hikima sai ya ce wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda da can a baya baka sani wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah ta'ala mai girma ce gare ka shi yasa Allah yake cewa baka san wannan ba sai bayan mun maka wahayi Allah yake cewa bayan mun maka wahayi kuma walakin sai dai mu ja'alna mun sanya shi wannan alqur'ani ja'alnahu mun sanya wannan alqur'ani ya zamo nuran ya zamo haske nahdi bihi man nasha'u min ibadina da muke shiryar da wanda muka ga dama da shi wannan alqur'ani din zuwa ga tafarki na shari'a lafazin nahdi bihi man nasha'u min ibadina wannan damiri na ja'alnahu walakin ja'alnahu wasu ka ce zai koma kan alkitab da ya gabata ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu ay ja'alna alkitaba nuran mun sanya wannan littafi na alqur'ani ya zama haske ne wanda da shi ne muke shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wanda muka ga dama cikin bayan mu sai suka ce da mirin zai koma alkitab kan alqur'ani kenan wani suka ce a'a ai ad-damiru yarju ila aqrabi mazkuri kuma wanne ne aqrabi mazkuri imani ba kunta tadri mal kitabu walal iman baka san me alqur'ani ba menene imani ba sai a ce kenan walakin ja'alna uluran sai zama kenan mun sanya wannan imanin da muka sanin da kai ta hanyar wa'ayi ya zama haske gare ka. Mun sanya wannan imanin ya zama haske, kuma da shi ne na hadidi iman na sha'u min ibadina. Da imani muke shiryar da wanda muka ga dama cikin bayanmu. Kuma za ga wannan in ka tattare zai ga abu ɗaya zai bayar. Imani ba zai yi ba da Al-Qur'ani. Qur'ani kuma shi ne mai ginshiƙin imani. Saboda kusan abu ɗaya ne. Ina fata an gane. Ma'ana kenan wannan Al-Qur'ani haske ne kenan. Kamar yadda a wani wurin Allah ke cewa ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, qad ja'akum burhanun min rabbikum. Haƙiƙa hujja ta zo muku daga Ubangijinku. Wa anzalna ilaykum nuran mubina, ko mun saukar muku da wani haske mabayyani. Kaga Al-Qur'ani kenan haske mabayyani. Kaga anan me Al-Qur'ani, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, ma'ana haske ya zo muku daga Allah. Shi ma wannan yake ne hadillahu manittaba ridwanahu subul salam. Kaga kenan Allah yana shiryarwa da shi Al-Qur'ani. Kenan Al-Qur'ani haske ne. Anan malamai suka ce wannan aya tana nuna mana abu guda biyu. Anan tana nuna cewa Al-Qur'ani rai ba dan komai ba, saboda yana zama sanadin rayuwa ga ɗan adam, rayuwa ingantacciya. Saboda haka ya zama rai kenan. Sannan Al-Qur'ani kuma haske ne, saboda shi kuma ke haskaka rayuwar ɗan adam, ya haskaka shi a gaban Allah. Haka yake. Ma'ana kenan zai zama maka rai, domin za ka rayu cikin aminci bisa turban da ta dace. Zai zama maka haske, domin idan ya haskaka rayuwarka a duniya, a lahira kuma sai zama maka haske na hakika, sai ka tashi cikin haske a ranar alkiyama. Amma idan mutum ba Qur'ani tattare da shi, kaga a duniya bai da rai, to a lahira zai tashi da ɗumke cikin duhun kenan. Kaga Qur'anin bai zama masa wato haske ba. A nan Qur'ani yana tattare da wato waɗannan wato sifofi kenan guda biyu, sifa ta haske da kuma sifa ta mai rayuwa da yake sa ma ɗan adam. Sai Allah ta'ala ya ce wa innaka, lallai kai ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, la ta'di ila siratul mustaqim, kana shiryarwa ne zuwa ga tafarki madaidaici. Mana kana shiryar da wato bayan Allah da kake kiran su ta hanyar da'awarka da wa'azinka da kiran da kake da littafin Allah, kana shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici. Wannan aya ta tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shiryar da bayan Allah. Sai wata ayar kuma Allah ya ce annabi ba zai iya shiryar da wanda yake so ba. Nan ta ce yana shiryarwa. Kaga nan kawai yana shiryarwa da wanda yake so, da wanda baya so duk sun shiga. Domin a wanda baya so ya shiga. Domin me manzo Allah baya son kafirai, amma da yawa akwai kafiran da kuma sun su tuba. Sai Allah ya kyale su tuba. Shi ke nan zai zama mutanen kirki. To wani wurin sai Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta, lallai kai manzo Allah ba ka iya shiryar da wanda kake da wanda kake so. Walakin Allah yahdi man yasha, Allah shi ne yake shiryar da wanda ya ga dama. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma Allah shi ne mafi sanin waye shiryayye. Amma kai ba ka iya shiryarwa. Nan kuma Allah ya ce yana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici. Shin akwai karo cikin Al-Qur'ani? A'a, malamai suka ce abinda ya sa shari'a bici, shari'a bici, akwai abinda ake cewa hidayatu tawfiqiyya, ita ce ta farko. Sannan ta biyu akwai hidayatu irshadi. Hidayatu tawfiq shi ne ma'ana ka shiryar da mutum a datar da shi, a yi masa dace da gamdakatar ya hau hanyar Allah. Wannan babu wanda ya isa ya isa Allah. To wannan shi ne Allah yake nufi da nan innaka la tahdi man ahbabta ma'ana ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba hidayatu tawfiqin ka datar da shi ba Allah ba ba zai sai in Allah ya gada kuma dai ce man yudlillahu fala hadiya kaga ai Abu Talib zai mutu manzala ce yace da shi ce la ilaha illallah kalman nan kwaya dai ni kuma zan kare ka da ita a gaban Allah ya kasa fada yace shi ba zai fada ba manzala ce zan nima maka gafara bayan ya mutu sai Allah ya ce ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba ma'ana shi Allah bai masa dama ba bai ba shi gamdakatar ba yayi imani shi zai Allah bai gada ba to wannan shiryar ba mai yi sai Allah shine ma'anar innaka la tahdi man ahbabta amma shari'a ta biyu ta hanyar wa'azi da tunatarwa da tsora mutum kan wajibi na hanya mai kyau to wannan kuma wannan suna da kalma yana yi wannan shari'a ba zan tsaya kan yi ta ana ta hanyar ya jawo mutane ayar alƙur'ani ya karantar da su ya yi musu wa'azi ya tunatar da su wannan aikin manzon Allah ne haka ne ma aikin annabawan Allah ne to wannan shine ake ce mata hidayatu inshadi ta shiryarwa ai maka wa'azi a tunatar da kai a buga ma misalai a dora ka akan wadabi ai kiranka ai ma nasiha ai maka kyakkyawan mu'amala wannan manzala yana yin sa shine aikin manzala kuma wannan shine aikin masu wa'azi wadanda suka gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzala yake al ulama warasatul anbiya magadi annaba ta nan bangaren wurin mai wurin irshadi da tunatarwa da karantarwa da wa'azi da jan hankali to wannan shine aikin mai manzanni aikin manzala shi malamai suka gada anan ne ake cewa sun gaji annabawa ba kudi suka gada ba da suka gada wannan ilimi da wa'ayi da shiryarwa da wato annabawa suke sana kaga babu karu kenan a tsakanin waɗannan ayoyi domin Allah ya ce mai wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sai a ce lalle kai manzon Allah kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici shiryarwa ta ka tunatar da mutane kai musu wa'azi kai musu tsora su akan hanya mai kyau ka nuna musu kyawun ɗabi'u wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi amma samun mutum a sa shi ya dace ya zama mai imani ya zama musulmi wannan kuma ba mai yin su sai Allah gaba ta bi da wannan hayar aya take nuna mana wa innaka latadi ila siratin mustaqim tana nuna ashe sunnar manzon Allah hujja ce sunnar manzon Allah hujja ce dan me gashi Allah yake da annabi wa innaka latahdi kaga annabi shi kadai latahdi ila siratin mustaqim sai malami suka ce wannan yana nuna kenan duk abin da annabi ya faɗa ma al'umma ta hanyar shiryarwa ko ya aikata ya koya wa al'umma ta hanyar shiryarwa ko kuma al'umma suka gani a gabansa suka koya bai hana su ba hujja ce da nassin alqur'ani tunda nan kan qur'ani bai ce abin da ya zo a qur'ani ba kawai ta yi wa innaka latahdi shi kadai kawai yana shiryarwa kenan duk abin da ya faɗa shari'a ina fata an gani kaga wannan raddi ne ga wanda ke cewa su ba za su yi aiki da hadisi ba to qur'ani ya ce innaka latahdi ila siratin mustaqim kenan duk aikin da annabi yayi duk abin da ya faɗa duk wata mu'amala da yayi hujja ce shi yasa lokacin da abdullahi dan amr dan as yake rubuta hadisan manzon Allah sai munafikai suke cewa ya kake rubuta maganganun mutumin da wani lokacin ma a cikin fushi yake magana kuma yanzu ka rubuta wannan magana kuma a cikin fushi ne ma'ana suna so su kawo shubuha kaga dan adam wani ayin yan ta sai yana faɗin maganganun da ya da hayyacin sai yace bai ma san ya faɗa ba ko kawai dai fushi ne yasa ya faɗa to sai suka kawo wannan magana sai Abdullahi dan Amr yace sai dakata sai zo gurin annabi sai yace ya manzo Allah kaji abin da suke faɗa yace sai annabi yayi mun shurubin magana ba sai na ga idansa ya canja wa'ayi ya zo masa bayan ya kammala wa'ayi ya dauke sai ce da ni ya kai dan amru sai ya kai ce ka rubuta duk abin da ya fito daga nan babu abin da zai fito daga nan sai gaskiya kenan manzo Allah ko a fushi yayi magana gaskiya ce shi ba irin sauran dan adam bane a nan ko a fusace ya faɗi magana gaskiya ce kasantuwar ya fusace ba zai sa ya kauce daga kan gaskiya ba saboda kanzu kuke nan Qur'ani kuma gashi ya tabbatar wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kenan duk abin da annabi zai faɗa ko ya karantar ko ya aiwatar dan shiriyar mutane ashe hujja ce kenan saboda ka sunnan manzo Allah al-qawliya da al-fi'liya at-taqririya dukkan su hujja ce na wajibi ai aiki da su wani tafarki ne dan ma kaka ce tafarkin ba na Allah bane sai Allah ya ce siratillah sai kawo badali innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana shirewa zuwa ga tafarki madaidaici sai kawo badalin tafarki ya ce siratillah tafarkin nan madaidaici da kake shirewa zuwa gare shi ne tafarkin Allah kaga kenan daidai yake da kace wa innaka latahdi ila siratillah domin nan badali ne nan mubdal shi ta sai ya ce wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratillah tafarkin Allah alladhi lahu ma fi samawati wa fil ard Allah ne shine mai mallakar abin da ke samai da kasai baki Allah ce ana ku saurara ila Allah tasirul umur al'amura baki ɗaya suna komawa ne zuwa ga Allah ta'ala kuma Allah zai maka kowa isabi a ranar alkiyama Allah ya samu dace na'am
bismillahir rahmanir rahim حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزخرف وانا سورة ما لمينا كنا تدسونا الزخرف mana da wannan suna aka kiraye ta a cikin ma'ana littattafai na musulunci littattafan tafsiri sun kira ta da suna suratul zukhruf har Imam Tirmidhi cikin sunan ɗinsa a kitabun tafsir haka ya yi mata mai unwani da cewa suratul az-zukhruf Imam Bukhari a cikin sahihinsa a kitabun tafsir ya kira ta da suna suratul hamim az-zukhruf kaga wannan ya yi idafar kawai hamim ne a kan lafazin ne az-zukhruf ma'ana kamar yadda wato a suratu ghafir can ma ya kira ta da suna suratu hamim sai ce al-mu'min to wannan ma sai ce hamim az-zukhruf kuma an kira ta da suna zukhruf ne saboda wata kalma da ta zo cikin al-qur'ani a wannan sura shine wa zukhrufa la ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yaz'harun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa zukhrufa anan kaya na kai mana kai yaki na me na ado irin su gwalagwale zubar daji da sauran lu'lu'u da sauran waɗannan abubuwa to wannan kalmar ta zo zukhrufa cikin alqur'ani kuma anan ita kadai ta zo cikin qur'ani a wannan sura suna cikin kalmomin da su ɗaya suka zo a qur'ani ita wannan kalma gurin nan ta zo kuma bayan wannan gurin ba inda ta ƙara zuwa a cikin alqur'ani mai girma wannan sura makkiya ce mana ta sauka ne kamin hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina har al-imam ibnu aqiyya cikin tafsirinsa ya akaito ijma'in malaman tafsiri kan cewa makkiya ce yadda an samu ruwaya daga Qatada da kuma Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama da suke cewa ayar da Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badun suka ce ta sauka ne a Masjidil Aqsa mana a Qudus sai dai ma wannan ba zai nuna cewa ba makkiya bace domin ayan an ce sura makkiya ba ana nufin sai lalle a Makka ana nufin ta saukaka min hijira in an ce madaniya wadda ta sauka bayan hijira wanda za ga akwai ayoyin da a makka suka sauka amma madaniya ce kamar me al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wannan ta sauka manzo Allah yana wurin aikin haji yana hudubar sa ta aikin haji kaga a makka suka sauka amma suna cikin wace sura? Suratul Ma'ida. Saboda mai bayan hijira abin ya faru. Saboda haka ba za ka ce wannan ayoyin makkiya bane, madaniya. To shi ma wannan in maganar da suka tada suka ce ta sauka ne a Baitul Maqdis. Sai ta yi ba matsala tafiya manzala yayi. Saboda haka ba ai hijira ba. Saboda haka suna nan a matsayin ne. Tana nan a matsayin makkiya. Wannan sura ita ce sura ta 68 a jerin sauka surorin Qur'ani wurin tabi Jabir ibn Zaid. Ta sauka bayan suratul Fussilat kamar suratul Dukhan. Kuma tana da ayoyi gurin malaman wato Al-Qur'ani Qurra kenan, tana da ayoyi 89 a gurin kusan mafi yawancin Qurra. In banda Ibn Amir Ash-Shami shine yace tana da ayoyi 88. Amma sauran Qurra suna fi Ibn Kasir da sauransu 89 ma'ana ayoyin ita wannan sura. Muhimmin abinda wannan sura take karantar da mu na farko bayanin mu'jizar Al-Qur'ani da waɗannan harufa da ta buɗe da su. Abu na biyu, surar tana magana ne a kan waɗanda suke shuka dangane da Qur'ani ta yi raddi gare su. Ta ce tabbas wannan Qur'ani daga Allah yake. Shi sanya ta ce su bar waɗancan abubuwa da suke nabautar gumaka da suke wato danganta su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan surar ta tabbatar da cewa itikadi da suke cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata, Allah ta'ala ya ruguza wannan ya tabbatar da cewa shirka ce da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan surar ta ruguje bauta ga dukkan wani wanda ba Allah ba, kuma ta yi bayanin ababen bautan nasu ma hawa-hawa ne, su waɗannan kafirai wurin daraja a gurinsu wani ya fi wani, su kansu kenan masu bautar. Sannan surar ta yi magana akan hujjoji da suke ruguje ire-iren wannan bauta ɗin, da kuma ruguje ire-iren uzurrurruka da suke kawowa cewa wannan ba uzuri ne karɓaɓɓe ba. Sannan surar ta yi magana kan halayen wasu daga cikin al'ummatan da suka gabata tare da manzanninsu, kamar annabi Ibrahim alaihi salam, annabi Musa, annabi Isa alaihi salatu wassalam. Kuma ta keɓance annabi Ibrahim a wannan sura da bayanin kalma ta kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan a dunƙule su ne manya-manyan darussa da wannan sura za ta karantar da mu, wanda a tattare da waɗannan kuma tana tattare da tsoratarwa da kwaɗaitarwa da tsawa ga waɗanda suke mai saba umarnin Allah da kuma gargaɗi. Waɗannan duk suna cikin abubuwan da za mu gani a cikin wannan sura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim. Lafazin Hamim yana cikin al-huruful muqatta'a, waɗannan harufa da Qur'ani ma'ana yake buɗewa, wasu ayoyi ko wasu surori na Al-Qur'ani suke buɗewa da shi. Su ne abinda malam Bahaushe ke cewa kurman baki ko? To waɗannan mun sha yin bayani a baya, malaman tafsiri sun kasu gida biyu a dunƙule wurin me ake nufi da su. Malamai na farko suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi dalika. Suka ce kawai Allah maɗaukakin sarki shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa. Su waɗannan sun tafi kan haka. Sai malamai na biyu suka ce a'a suna da ma'ana. To su kuma da suka ce suna da ma'ana su ne suka yi saɓani wurin me ake nufi. Akwai maganganu masu tarin yawa da malamai suka kawo dangane da me ake nufi. Amma maganar da mafi yawancin malamai ke rinjayarwa ita ce maganar da Al-Hafiz Ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa, wanda kuma akwai goyon bayan su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da wasu cikin malaman tafsiri, cewa waɗannan harufa suna bayani ne ga mu'jizar Al-Qur'ani. Suna nuna mu'jizar Al-Qur'ani. Ma'ana suna nuna wannan Al-Qur'anin ba aikin ɗan adam bane, aikin mahaliccin ɗan adam. Suna nuna kamar ana ce ma ɗan adam in kun isa kuna ganin wannan ba daga Allah yake ba, to da waɗannan harufan ire-irensu Allah ya saukar da wannan zancen, kuma ku ɗibi waɗannan harufan ko hada zance wanda ke tattare da fasaha da balaga irin Qur'ani. Suka ce dalilin da ke nuna mu'jiza ce ta Qur'ani, suka ce duk inda waɗannan arufan suka fito, duk sura da ta buɗe da su, za ka tana magana ne akan Al-Qur'ani ko kuma wani maudu'i daga cikin maudu'an da Qur'ani ke magana akai. Kuma in ka bi shi za ka ji haka ne, Alif Lam Zalikal Kitabu La Rayba Fihi, Alif Lam Allahu La Ilaha Illa Huwa Al-Hayyul Qayyum Nazzala Alaykal Kitaba, ga wannan din ba amin da ya biyo baya wal kitabil mubin, ko kuma su yi magana akan wani maudu'i cikin maudu'an Al-Qur'ani kamar suratul Maryam, Kaf Ha Ya Ain Sad, da ya biyo baya zikru rahmatir rabbika abduhu Zakariya qissa, wanda kissa daga cikin kissoshin Qur'ani suna cikin maudu'ai cikin maudu'an Al-Qur'ani, ya kawo labaru na mai waɗanda suka gabata, ko kuma mai gaibu shi ma mai maudu'i na cikin maudu'an Al-Qur'ani. Alif Lam Mim sai ce ghulibatir rum, kaga yana magana wani abu da zai faru nan gaba. An rinjayi Rumawa, an yi galaba a kansu, kuma Qur'anin ya tabbatar, kuma daga baya kuma abin ya tabbata an yi. Ka gami Qur'ani ya ishara zuwa ga mai gaibu, kuma Qur'ani yana bayani daga cikin maudu'an da yake magana. So da haka shi ne suka ce wannan yana nuna mu'jiza ta Al-Qur'ani. Allah ya ce wal kitabil mubin, Allah na rantsuwa da wannan littafi na Al-Qur'ani wanda yake mabayyana. Ma'ana Allah ta'ala ya rantse da al-kitabul mubin. Menene al-kitabul mubin? Shi ne Al-Qur'an. An kira shi da suna al-kitab duba da yanayin jimillar abin da ya tattaru, domin ka ce al-kitab littafi, ai shi ne abin da ya tattaro wasu kalamai da zance akan abubuwa mabambanta. Kuma za ka ga Qur'ani ya tattaro abubuwa mabambanta, yana tattare da kissoshi, yana tattare da tsawatarwa, hukunce-hukunce, hami, umarni, wa'azi da sauran waɗannan abubuwa makamantan wannan. Kaga dukkaninsu Qur'ani ya tattaro su, sannan suka ce an kira shi kitab saboda kuma an rubuta shi. Wannan ya nuna kenan za a rubuta shi, shi sa tun manzala na raye ke sa ana rubutawa, lokacin sai na baka aka tattare guri guda. Sannan an kira shi da suna al-mubin saboda yana tattare da bayanai filla-filla, dalla-dalla. Shi ne littafin da duk daƙiƙancinka in dai aka yi ma bayani za ka gane shi. Ka taɓa ganin wani wanda ya fi kowa da ɗiganci an karanta Qur'ani yake bai gane ba, in dai fasara aka yi masa mai kyau, sai dai idan ba yi masa fasara da zai gane ba. Saboda shi haka littafin yake, in dai kana buƙatar ka fahimce za ka fahimce shi. Saboda haka littafi ne mabayyani. Allah ya ce inna ja'alna, lallai mun sanya wannan littafi ya zama Qur'anan Arabiyya, ya zama abin karantawa Balarabi. Ma'ana littafi ne Balarabi kenan, ana karanta shi da harshen Larabci, la'allakum ta'qiluna, domin ku fahimce shi, ku hankalce shi, ku fahimci abinda wato yake tattare da shi. Kenan wannan Al-Qur'ani Balarabi, kenan babu abinda yake ba Larabci ciki ba. Sa'annan dalilin saukar da shi da Larabci, saboda yaren Larabci yare ne da ya fi kowane yare fasaha, to za a fahimce shi fahimta da kyau. Akwai abubuwa da Qur'ani ke tattare da shi na sirrika na Larabci, wanda inda ba dan da Larabcin ba ne, ba lallai ne iya ba da irin wannan ma'ana ba. Shi yasa duk kalmar da Qur'ani ya saka, in ka cire ta ka kawo wata kalma, ba za ta ba da abin da Qur'ani yake tattare da shi na ma'ana ba, saboda an kyautata zaben lafuzan. Saboda littafi ne Balaraban littafi, kuma an saukar da shi ne don mutane su fahimce shi, su hankalce shi, su yi aiki da shi. Kenan babbar manufar sauke Al-Qur'ani na ɗaya a karanta shi don ya zama ibada, a yi ibada da shi. Na biyu don a yi aiki da shi. Kenan Qur'ani ba a zo da shi don a yi decoration kaɗai ba, ko kawai iya a saurara a ji ba, a'a. Bayan sauraro da karantawa, to akwai kuma babban abu, shi ne aiki. Shi ya sanya malamai ke cewa wannan yana nuna ana koyon Qur'ani ta ɓangare, a koyi tilawarsa, sannan a koyi ilimin da yake tattare da shi, sannan kuma a yi aiki da abin da ya kusa. Lokaci ya yi ku? To, ba tsaya nan, Allahu a'lam. To, a jiya an samu taimakon marayu naira 3,695. 3,695. Allah ya saka da aljihu. Allah ya ɗauki musulunci da musulmi ya kaskanta da kafirci.